ke sauraro barka da haka barka da saduwa da mu a wannan sabon shiri na fatoyin rahama shiri ne wanda yake amsa tambayoyinku wanda kuka aiko wannan fili domin jin amsoshin su ta mahangar addinin musulunci ko shawarwari akan harkar rayuwa ta yau da kullum malamin da yake amsa wannan tambayoyi kamar kullum shine Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Limo malami daga tsangayar nazarin ilimin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da take Kano algafar ta malam ai sallama ga masu sauraro
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to a yau sabuwar murya ko kuma in ce mai sauraro an ji wata muryar daban ya danganta da yanayin aiki insha Allah wani da dan uwana shi bala ka bara a wannan makon idan na karba shi ko mako na gaba sai ya karba kamar yadda tsarin ya kasance a wannan lokaci ne yanzu a yanzu dai kuna tare da Ibrahim Ma'azzam Muhammad ina muku fatan alkhairi a kowane lokaci ana gafar ta malam ai shimfiɗa kamar yadda al'adar filin ta gudana
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
kamar yadda muka sani yanzu musulmi suna ta shirye-shirye a ko'ina a duniya domin halartar aikin hajji don sauke ɗaya daga cikin rukunai daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar da Allah ta'ala ya farlanta ma wannan al'umma ta musulmi a shekara ta tara bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ubangiji ta'ala ya farlanta wannan aiki na hajji a cikin fadarsa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata ilayhi sabila ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وتول الله على الناس حج البيت واجبيني ga mutane Allah ta'ala ya wajabta wa mutane ziyartar daki mai alfarma man istata ilayhi sabila maga wanda yake da ikon zuwa wannan ziyara Allah ce man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin wanda kuma duk ya kafirce ubangiji ta'ala mawadaci ne ga barin dukkan halittu kuma hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da musulunci sai yake an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tusuma ramadan wa tahujja al-baita idha istata'ta ilayhi sabila wato an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam meye musulunci hadisin jibril alaihi salam da ya zo yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi cikin tambayoyin da ya masa ya tambaye shi menene musulunci yace ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai kuma annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah ka kai da sallah ka bada zakka ka azurci watan ramadan sannan ka je ziyarar daki mai alfarma na makka idan ka samu ikon yin haka hakanan hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisi abdullahi dan umar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bunni alislam على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله وتؤنجنا مسلنشي أكن ركني قدا بير ركني نفركو شيني شيدا وباب أبن بوتال قسكي سي الله كما النبي صلى الله عليه وسلم منزون لقى الله سن ركني نبي سيد سلا ركني نأكو بعد زكاة rukuni na hudu azumin watan ramadan rukuni na biyar shine ziyartar dakin Allah mai alfarma dake makka haka na imam muslim ya ruwaito hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ayuhan nas inna Allah qad farada alaikum alhajj fahujju ya ku mutane Allah ta'ala ya farlanta muku zuwa haji dan haka ku je haji dan haka farillar aikin haji farilla ce da ta tabbata a alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma malamai duka ko in ce al'umma gaba ɗaya ta yi ijma'i sun haɗu gaba ɗaya akan wajibcin wannan rukuni ta yadda ma idan mutum ya yi inkarin wannan wato ya nuna bai yadda da wajibcin hajji ba to wannan ya ma bar musulunci in kuma ya yadda da cewa hajji wajibi ce amma kuma ya yi wasa da zuwa hajji tare da cewa yana da iko to wannan yana cikin haɗari ba karami ba ta yaya zai ji daɗi a rayuwarsa bayan Allah ta'ala ya bashi iko ya bashi lafiya ya bashi dukiya ya bashi ya ara masa dukkan abin da ya kamata ya samu wanda zai bashi dama ya je aikin haji amma kuma yake zuwa aikin haji din nan tare da ya san cewa Allah Ta'ala ya farlanta masa wannan aiki, kuma ya san ya shige daga cikin rukunan musulunci, zai kashe kudin sa, zai yi bushasha da kudin sa a cikin abin da zuciyarsa take so, amma kuma zai iya fitar da dukiyarsa ba ya je ya ziyarci dakin Allah. Zai iya yadda ya sha wahalhalu na rayuwar duniya wajen nema, amma ba zai iya hakuri da wahalar aikin hajji ba. Babu shakka wannan abu ne wanda yake mai hatsarin gaske a rayuwar mutum. Wajibi ne mutum ya je haji idan Allah Ta'ala ya bashi iko na dukiya, iko na lafiya da dama, ya je haji a rayuwarsa sau daya. Wannan shi ne wajibi. In kuma bai samu ya samu yayi sau daya din kuma daga baya, duk wanda zai yi sunna ce bai zama wajibi ba. Dan Adam ba shi da zabi cikin abin da Allah Ta'ala ya farlanta masa, ya wajabta masa, ba shi da zabi ya ce in ya ga dama yake. Allah Ta'ala yana cewa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Wato abu ne da bai dace ga mu'mini ba, namiji ko mu'mina mace, idan Allah Ta'ala da manzansa suka yanke wani al'amari ya zama da suna da wani zabi daga nasu al'amarin. Don haka wajibi ne mutum in ya samu iko ya je haji sau daya a rayuwarsa. In kuma ya samu damar komawa yayi, wannan abu ne wanda yake mai kyau. Hadisai da yawa sun zo sun nuna falalar aikin haji, hadisai da dama sun zo a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke nuna aikin haji wani abu ne mai falala. Daga ciki akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito shi, an tambaye Annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali afdal, wani aiki ne yafi? Sai ya ce imanu billahi wa rasulihi, wato imani da Allah da manzansa. Sannan sai aka tambaye shi summa maza, sai kuma me? Sai ya ce aljihadu fi sabilillah. Qila summa maza, sannan aka saki tambaye shi sai kuma me? Qala hajjun mabrur, tun yi dai haji wanda yake karbabbiya. Alhajjul mabrur, karbabbiya haji ita ce hajjin da mutum ya yi ta ba tare da ya gauraya ta da sabon Allah ba, wannan ita ce hajjun mabrur. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin wani hadisi da Bukhari da Muslim suka rawaito, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a ka yawma waladathu ummu, wanda da yayi haji ba tare da yayi batsa ba, ba tare da yayi fasikanci ba, to zai dawo kalkal kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi. Wato za a wanke masa, za a goge masa dukkan laifukansa, amma da sharadin yayi haji ba tare da ya gauraya ta da sabon Allah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani hadisi wanda shi ma yana cikin sahihaini, shawal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, hajji karbabbe ba shi da wani sakamako sai aljanna. Saboda haka kaga ashe haji ta wani bangaren yana zama wajibi, shine lokacin da mutum ya samu iko, yake da iko na dukiya da lafiya da dama, wannan wajibi ne je haji sau daya a rayuwarsa. Sannan kuma yana zama mustahabbi, shine lokacin da mutum ya taba yin haji ya sauke farali. To sauran kuma shekaru ko kuma lokuta na rayuwarsa idan ya je haji, to wannan hajjin da yayi haji ce ta sunna, haji ce take mustahabbiya. Idan yayi ikhlasi ya tsarkake zuciyarsa, Ubangiji Ta'ala zai bashi babban lada. Mu sani cewa babu wani abin da zaka je kai na aikin ibada ka samu cikakken lada yadda ya kamata, to sai ka tsarkake zuciyarka kayi dan Allah. Wato sai abin ya hada sharadi guda biyu wanda su ne ake kira shurutu qabulil amal, sai abin ya zama kayi shi dan Allah Ta'ala shi kadai, sannan kuma kayi shi yadda ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda malamai suka ce wannan shine ma'anar fadar Allah Ta'ala da yace liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ubangiji Ta'ala ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku, wane ne cikin ku yafi kyakkyawan aiki. Malamai suka ce kyakkyawan aiki ana nufin wanda ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma aka mai shi yayi ikhlasi, wato yayi dan Allah. To waɗannan sharuɗa guda biyu sai sun tabbata, sannan aiki yake zama ingantacce. Don haka wanda Allah Ta'ala ya bashi iko, ya bashi dama har ya samu zuwa wannan guri, ya kuma tsaya yayi aikin da ya kai shi cikin tsoron Allah, cikin nutsuwa, to babu shakka wannan yana bisa ga wata falala wacce ke babba daga Ubangiji. Ubangiji Ta'ala zai ainihin kankare masa laifukansa, zai kankare masa zanubansa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, zai dawo wato farikal kamar yau mahaifiyarsa ta haife shi. Amma wannan da sharadi mutum yayi aikin ba tare da ya gauraya shi da sabon Allah ba. Allah ya sa mu dace.
Allah ya saka da alkhairi. Da sauraro an saurari shin fada kenan daga bakin Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Limo. Insha Allah yanzu kai tsaye za mu fara karanto irin tambayoyin da kuke aika mana. In ba ku manta ba, muna samun sakonnin tambayoyinku ne ta hanyoyi kamar haka. Ko dai ta sakon kadda kwana ta hanyar lamba mai kamar haka 0800 740 3506 0800 740 3506 ko ta hanyar saƙon email a fatoyinrahama@gmail.com fatoyinrahama@gmail.com ko kuma wasiƙar kafa da kafa da kuke rubutuwa ku kawo nan gida na Radio Rahama, insha Allah za a karɓa kuma za a karanto muku da izinin Allah. Yanzu kai tsaye za mu fara karanta tambayar Jibrin Ibrahim wanda yake cewa shin malam wai da gaske ne ana yin hisabi bayan an shiga gidan aljanna?
To shi hisabi shine bincike da Allah ta'ala zai yi bayan an tashi mutane daga kaburburansu, a tattara su a almahshar, a matattara guda daya. Allah ya tara mutanen farko da na ƙarshe duka a guri guda, da mutum da aljan da dabba. Ubangiji ta'ala ya bincike kowa a bi shi daki daki a ji abinda ya aka wato dora masa na umarni ko amanar da ya ce ya dauka, shin ya rike amanar nan, ya yi abinda Allah ta'ala ya ubarce shi da yi ko kuma ya bar abinda ya ce ya bari. A auna kayan ayyuka, abin ayyukan lada da waɗanda suke ba wato marasa kyau, a tantance wanda ya cancanci shiga aljanna da wanda bai cancanci shiga aljanna ba. Wannan shine hisabi. Idan aka yi hisabi, to dan wuta zai tafi wuta, Allah ka kiyashe mu, dan aljanna zai tafi aljanna, Allah ka samu na daga ciki. To in kaga an shiga aljanna, to an gama hisabi gaba daya. Don haka ba magana hisabi, sai dai kuma a yi ta bawa mutane abinda suka aka yi musu alkawarin sa na lada, aka yi musu alkawarin sa na ni'ima, shine kawai Ubangiji Allah zai tai musu, amma ba magana hisabi ba.
Malam sai tambaya ta gaba take cewa malam ina yin allurar tsarin iyali amma yanzu na daina, amma al'ada ta tana wuce yadda na saba da kwana biyu zuwa kwana biyar. Shin yaya hukuncin sallolin kwanakin da suka karu?
To galibi idan mace ta yi amfani da ko kwayoyi na abin jinkirta haihuwa ko kuma allura ta tazarar haihuwa, to takan samu matsalar rikicewar al'ada, ana ta zama ba ta zuwa yadda ta saba zuwa, rika zuwa kadan kadan, don haka kwanakin sai su karu. Amakon ta zo da yawa nan da nan ta yi ta gama, to sai ta rika zuwa kadan kadan, tana yi tana tsayawa, kwanakin su karu sama da yadda take yi. Inda tana yin kwana uku ta da tana kwana biyar, ko tana kwana biyar ta da tana kwana bakwai. To abinda yake akwai a irin wannan yanayi, a cikin kwanakin da ta saba yi nata na al'ada, wato tana kwana uku, a cikin wannan kwanakin za ta lissafa waɗannan kwanakin, wato ko da ta ga ya ɗan ɗauki amma a cikin kwanakin bai ƙare ba, to ta ɗan jinkirta zuwa wani lokacin da kwanakin tana cikin kwanakinta. In ta gama kwanakinta na al'ada kwana uku ɗin nan ya ɗauki, to sai ta yi wanka ta ci gaba da ibada. In ya dawo sai ta dakata, tunda ta san shi ne zai dawo, musamman ma ta gan shi da siffofin da ta saba ganin shi da shi, wato siffofin da ta san jinin yana fita da shi, ta gan shi da wannan siffa ta san shi ne, sai ta dakata. In ya ɗauke shikenan sai ta yi wanka ta yi sallah, ko da sallah ɗaya biyu ta samu. In ya dawo sai ta dakata har lokacin da zai ɗauke gaba ɗaya. Kuma wannan ya faru ne saboda daman akwai wani dalili, akwai wani sabab, an san meye sabab ɗin, shi ne wannan fils ɗin da aka sha na wato tazarar haihuwa ko kuma allura.
ana gabata malam wani lokacin sai kaga al'adar daman can ta riga ta saba yin ta kwana uku ne ko kuma kwana bakwai amma sanadiyi wannan allurar ko shan magani sai ya zama to yanzu al'adar ta tana yin ta kwana 10 ko zuwa kwana 12 malam bai shiga bangaren jirin cuta ba
idan har zai ta tafiya wato ba tare da yanke ba jinin ne yake ta zuwa kuma ba tare da ya canza kala ba bata ganshi ya koma wani ruwan kamar ruwan datti da haka ba to wannan jinin al'ada ne saboda a lokacin da take bata yi amfani da wadannan kwayoyin ba yana zuwa normal yanzu sai amfani da kwayoyin sai ya kasance kwayoyin sun yi tasiri jinin baya zuwa yadda ya saba zuwa zai rika zuwa kadan kadan kaga kwanakin za su karu sama da yadda za su ke to
ala akwai tambayar Bello Abdullahi yace malam wace hanya ce mafi sauki da zan bi wajen haddar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to na farko haddace abu farko dai akwai baiwa daga ubangiji ubangiji yakan yi falalarsa ga wanda ya so ya bashi kwakwalwa mai karfi wanda da ya karanta abu zai rike wannan Allah ta'ala ya bambanta mutane a wannan babin wasu Allah ta'ala ya ba su karfin hadda sun karanta abu ta kila ba tare da ya sun dau lokaci ma suna karanta ba wani sau daya wani sau biyu zai haddace sannan kaga in ya haddace din ta dade bata zube ba wani kuma zai haddace amma sai ya sha wahala amma in ya haddace kuma shikenan zai dade kuma bata zube ba hadda wani kuma zai haddace da wuri amma za ta zube da wuri wani kuma zai yi ta wahala wajen ya haddar kuma ya kasa haddacewa wani ya haddace da wahala ta zube da wuri haka dai mutane Allah ta'ala ya yi su daban-daban wannan baiwa ce daga ubangiji sannan kuma akwai abin da ake kira wato al-hifdul muktasab wato ka iya hadda ka samu wata hanyar da ka koya wa kanka hadda ko kuma kana da haddar ka ƙara kwarewa a wajen haddace abu lokacin da zaka fara haddar abu baka saba yawan haddace-haddacen abubuwa ba dole zaka san samu wahala kamar mutum ne bai saba wato motsa jiki ba aje da shi filin motsa jiki a ce za a yi gudu a zagaye filin kwallo sau biyu ko sau uku to sai dan an yi zagayen farko da kyar zai kai na biyu da kyar karshe kuma in aka tashi aka koma gida wato ya kwana yana ciwon gabobi duk jikinsa ya kankame ya yi ta masa ciwo saboda bai saba ba gobe in ya je ba zai ji wahalar da ya ji a jiya ba in jibi ya je ba zai ji wahalar da ya ji ba wato da hala za ta raguwa kadan har gabobinsa su saba sai ya kasance yana yin abin cikin sauki to haka shi ma ita ma kwakwalwa take kamar gabace ta jikin mutum ran da lokacin da ka fara abu ka fara batun hadda to za ka dan sha wahala amma yau da gobe kwakwalwar tana sabawa sai ka ga cewa a cikin dan kanan lokaci kana haddace abubuwa masu yawa shi yasa Imam Sha'abi yake cewa lokacin da ya fara hadda wato sai yake ji kamar ana wato matsa masa hawa wani dutse haka kamar a ce ya hau wani dutse wato mutumin da ya saba hawa dutse ba aka ce ya hau dutse babu shakka zai ji jiki to haka yake ji yace amma ba a je ko ina ba sai gashi zuciyarsa ta zama kamar wani wawa keken rafi duk abinda aka jefa sai ta cinye sai ta hadi wato sai ya kasance ma ba abinda ma zai karanta ya manta har ma yake cewa ban taba ma daukin alƙalami na rubuta wani abu akan takarda ba wato duk abin da aka gaya masa kawai ya rike amma da farko ya dan sha wahala to sannan akwai za ka ga cewa akwai lokuta da su ma suna taimakawa wajen hadda wato zaben lokaci wanda yake ya dace galibi lokacin da yake ake hayaniya da hargowa da kai kawo hadda a lokacin bata samuwa da dadi saboda hankalin mutum zai zama ya karkasu to lokacin da zaka zauna a gurin da jama'a suke da yawa ko ake surutu ko ake hayaniya ko ake ta zirga-zirga wannan ya je wannan ya dawo to zaka ga cewa hankalinka bai nutsu ba bai ka tattara hankalinka guri guda ba to a hadda irin wannan lokaci tana da a irin wannan gurin tana dan wahala amma idan ka koma ka kebe gurin da babu hayaniya babu yawan zirga-zirga to za ka ga cewa kwakwalwarka ta tattara akan abu guda to lokacin sai ka ga kana karanta abin kuma yana shiga sosai shi yasa za ka ga labrari wurin da aka keɓe don karatu ana cewa babu surutu ba a surutu wani gurin ma za ka ga an yi kokarin ma rarraba ma ka masu karatun ta yadda wani ba ya ganin wani kada ma wani ko ya sa wasu kayayyaki da su ka dauka hankalin mutane ana mutun na karatu yana kallo hularsa ko rigarsa wannan ya sa ya ja hankalinsa ya kasa wato nutsuwa akan abin da yake karantawa to shi kansa guri yana da tasiri lokaci shi ma yana da tasiri lokacin da ake da hudu'i lokacin da ake da kawaici da shuru babu hargowa to lokacin hadda ta fi shiga shi yasa zaka ga magabata sukan yi amfani da lokacin bayan asuba dan asuba galibi mutane akai sallar asuba komawa ake a wasu su kwanta masu lazimi kuma suna lazimin su to a lokacin akwai hudu'i babu hayaniya da hargowa da yawa to lokacin hadda tana shiga haka ne cikin dare lokacin da mutane suka yi bacci lokacin hadda tana shiga shi yasa zaka samu galibi mutanen da suke zaune a ƙauyuka wanda yake zaune a sahara ko cikin bayan gari sun fi hadda sama da wanda suke cikin birni saboda su a cikin bayan can ƙauyuka ko a can abin nan bayan gari zaka samu babu hargowa babu hayaniya babu diri na motoci da babura da waye su haka kokolo su sai ga tanutsu wajen karanta abinda wajen haddace abinda suke karanta ko kula da shi sabanin wanda yake cikin birni yana zaune wannan yazo ya wuce wannan yazo ya fito wannan karan inji karan mota karan babur wani lokaci ma jirgi karan jirgi kansa ya zo sauka da sauransu to duk wannan yana tasiri wajen hadda to sannan zaka ga wani lokaci wasu malaman sukan ci wasu abubuwa haka cikin kayan marmari ya ce zaka ga yana ƙara ƙarfin kwakwalwa kamar misali ya ci inabi abinan zabibi busasshen inabi yana taimakawa wajen wanke kwakwalwa zama da mutum yana rike abu to zaka ga magabata da suna amfani da shi wajen wato ƙarfafa kwakwalwarsu to duk waɗannan za su taimaka wajen hadda sannan kuma abinda zaka haddace shi kansa ya zamana wato ka samu shawara ta malami musamman yanzu kai mutum hadisi nayi maganar hadda ni dunkule a mutum hadisi da kai magana bayan duk waɗannan abubuwan da na gaya maka ya zamana akwai wani malami wanda zaka haskaka da shawarwarinsa ya farko ya fara gaya maka cewa ga hadisan da zaka fara haddacewa ba wai kawai kowane hadisi ka gani ka ce bara ka fara ba ko ka ce kawai bara in fara da Bukhari da Muslim tunda naji an ce su ne kawai ka dauko Sahih al-Bukhari akwai hanya da za a baka shawara a ce to ka bi ta hanya kaza akwai muttafaqun alaihi misali hadisan da aka ittifaki akan su ka fara ta kansu in ka gama sai ka zo ka tattara waɗanda Bukhari ya rawaito babu su a Muslim ka haddace sannan wanda Muslim ya rawaito babu su a Bukhari ka haddace wato ya zama da dai akwai mataki na haddadin ba wai kawai haka zaka yi ta ci barkate ba ka san hadisi ba kamar Al-Qur'ani bane Al-Qur'ani wani abu ne tsayayye hadadde a cikin wani guri wanda yake guda daya ka san ta farkon sa ka san karshen sa amma hadisi shi ba haka bane yana da yawan gaske sannan a ciki akwai ingantattu akwai wanda ba su inganta ba da sauransu akwai wanda suke maimaituwa akwai lafuzan da suke sassabawa to kaga duk wannan yana buƙatar shawarar wani ƙwararre wanda zai dora ka kan hanya Allah ya saka da mudaci
Allah ya saka da alheri sai mai tambaya ta gaba yace mallam na kasance idan ina yin tasbihi sai na dinga jin zafi a zuciyata menene mafitar haka
to babu shakka shaidan da ya riga ya alkawarin cewa ba zai kyale dan adam haka nan ba sai ya ga ya lalata masa duniyarsa da lahirarsa to wani alkawari yayi gaban ubangiji a gaban Allah ta'ala yayi wani alkawari fi sumalati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أهتنكن ذريته إلا قليلا هكي تشن الواشي كرنسوا شوا سياي ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يغيرن فلا يبتكن أذان الأنام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله تو يا الكوري إلي 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 دبان دبان أغبان أبنجيش شوا سياي كتكتا ذرية النبي آدم عليه السلام saboda yana kamar ta dalilin Adamu ne ya samu abin da ya samu na la'anta ta Ubangiji don haka a duk yanayin da kake shi dan ba zai kyale ka ba. Haka wannan zafin da kake ji ko damuwar da zaka ji a cikin zuciyarka duk aikin shedan ne. Ka sani cewa kai yanzu kana kokowa ne da shedan, kuna fafatawa ne da shi, kar ka taba yadda ka sadu da ka sakan masa harika da kai. Saboda haka lokacin da kake jin wannan zafin, ci gaba a lokacin kuma kamar kana daukar shi ne kana kwada shi da kasa. Saboda haka in ka ci gaba a haka to zaka yi galaba a kansa. Amma duk sanda ka dan ji takuruwa, ka ji damuwa, ka ji kaikayi, ka watsar, to shi ya galaba a kanka. Saboda haka dan adam cikin rigima yake da kokowa da rikici da shedan, wanda kuma kowane dan adam yana tare da nashi shedan din, in banda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ta'ala ya taimaki nashi, ya taimake shi nashi ya musulunta, ko kuma ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfinsa ba yadda zai yi da shi, ko ba zai umarce shi da wani abu sai alkhairi. Amma duk wani dan adam kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarin, ba wani ɗaya daga cikin ku face tare da shi akwai shedanin da aka gwama masa, aka hada su. Da zarar aka haifi mutum ya fado duniya, shedan zai kawo masa abokin rayuwar sa ya hada su tare. To wannan shine kake kokowa da shi a kullum. Don haka kai kokari kaga cewa baka bar shi yayi nasara akan ka ba. Kai kokari kaga baka bar shi yayi nasara akan ka ba, kai kai nasara akan shi. Don haka abinda zan ce da kai lokacin da kake jin wannan, kawai ci gaba. Kakka fata abinda kake har ka ga ka kai karshe yadda ka bukata. Na'am.
Mai tambaya ta gaba yana ce, malam, mutane suna cewa wai Allah ya ce ka ji tsoron mutum. Ina neman ƙarin bayani akan wannan maganar, shin tana da hujja?
To ana nufin Alkur'ani ya ce ka ji tsoron mutum, Alkur'ani bai ce haka ba. Alkur'ani ya ce wa la takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Wala takshaw an-nas wa khshawni. Kada ku ji tsoron su, kada ku ji tsoron mutane, kada ku ji tsoro na ni kadai. Innama zalikum shaytanu khawfu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Saboda shi Alkur'ani korewa yayi, ba cewa a ji tsoron mutane ba, cewa kada a ji tsoron mutane, a ji tsoron Allah shi kadai. Sai dai abinda kowa riga sani, akwai tsoro na dabi'a, akwai tsoro na dabi'a. Wato Allah ta'ala ya halicci mutum ya sa masa abinda zai ji tsoron sa. Tsoro ne wanda yake na dabi'a, ba za ka ce ka aje shi ba. To mutum yana jin tsoron wata dabba mai cutarwa, kamar ya ji tsoron kunama, ya ji tsoron miciji, ya ji tsoron zaki, ya ji tsoron kura, ya ji tsoron wannan tsoro ne na dabi'a. Baya taba tauhidin mutum, ko wani wanda yake mugu ne, mutum ne yana tafiya cikin dare a daji, babu shakka zai rika jin tsoro, bai san me zai bullo masa, me zai gani. To wannan tsoro ne na dabi'a, wannan Allah baya kama mutum da wannan, dan me ji tsoron abin da yake mai cutarwa ne, wannan ba wani abu. Annabi Musa alaihi salam lokacin da ya zo gaban Fir'auna, kawo matsafa suka zo suka jefa sandunan suka zama macizai. Kaga Allah ya fi auje sa fi nafsihi khifatan Musa. Annabi Musa sai ya ji tsoro. Kaga annabin Allah ne daga cikin ulul azmi na rusul, amma kuma ya ji tsoro saboda abin da ya gani abu ne da ya sabawa al'ada, sannan kuma abu ne a ka'ida, a dabi'a yana cutarwa, shine miciji. Kaga guri ya cika da macizai, kuma a ce macizan nan ila sun yi kanka, zaka ji tsoro. So wannan babu komai, mutum ya ga miciji ya ji tsoron sa, ko ya ga kunama ya ji tsoronta, ko ya ga barawo gaban shefaɗi ya ji tsoro, wannan babu wani abu. Amma ba wuce aka yi Allah ya ce ka ji tsoro, wannan nature ce, ɗabi'a ce, da musulmi da wanda ba musulmi ba duk haka suke, ba wani wanda shi cewa aka yi ya ji, shi kuma wancan aka ce kai ya ji. Abinda ba a so shine ka rika jin tsoron wani kamar yadda kake jin tsoron Allah. Wannan shine zai karya maka tauhidi, shi zai gurɓata maka aqida, a ce kana tsoron wani yadda kake tsoron Allah. Ya muke tsoron Allah? Muna tsoron Allah duk da ba ma ganin sa, muna ganin uquba sa tafi kowace uquba, muna ganin girman sa yafi na kowa, saboda haka muna girmama shi tare da jin tsoron sa. Duk da ba ganin sa muke ba, amma tsoron shi muke. To irin wannan tsoron kakkai mu wani ba Allah ba, kai ya zamana kawai wani saboda yadda kake girmama shi, kana ɗakin ka ba kwa tare, amma jin tsoron sa kake ji a zuciyarka, kana ga ba za ka yi wani abu ba saboda kana ganin kamar zai kama ka in kai. To wannan tsoron ba daidai bane, kamar da zuciyar da zai zo Allah ya bashi dukiya, ya dauki dukiyar nan ya je ya tsare ta inda yake ganin barayi ba za su cin mata ba, ya kai ta banki inda yake ganin za ta kubuta, amma ya zo gida ya kasa bacci misali, dai san da ya juye ya tuna zuciya ya tuna dukiyarsa, sai tsoro ya kama shi kan dukiyar nan ba a je a sace. To ga wannan tsoron ya wuce tsoro na dabi'a, wannan ya zama tsoro na bauta. To irin wannan ne aka hana, amma dan ka ji tsoro na dabi'a wannan babu kuma. Sannan wannan magana da kawo Allah ya ce a inda Allah ya faɗa haka.
Sai mai tambaya na gaba yana cewa malam menene babbanci tsakanin hadisi da kuma sunna?
To a dunkule aka ce hadisi ana nufin abinda aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na magana ko aiki ko kuma wani abu da aka yi a gaban sa ya tabbatar, wato wannan shi ake cewa hadisi, ko wata ɗabi'ar sa, ko aka ce wannan wani halin sa ne, ko aka ce wannan wata sifa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan duk ana kiransa hadisi. Duk abin da aka jingina su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi hadisi. To jingina wannan za ta iya zama jinginawa ce da ta tabbata, wato an jingina masa kuma haka din ne ya faɗa, ko haka din ne ya aikata, ko haka din ne sifar sa ce. To kaga wannan idafa ce, wato jinginawa ce ta tabbata da sharuɗanta, kamar sharuɗin da malamai suka ambata na hadisi sahihi ko hadisi karɓaɓɓe, wanda malamai suke suna bayanin sa a mustalahul hadith wanda ba mahallin sa bane. To idan aka ga sharuɗin da za su tabbatar da abin sun cika a cikin wannan jinginawar sai to wannan hadisi ne sahihi, ko a ce hadisi ne karɓaɓɓe ko hasan. To aka ce hadisi sahihi, wato Annabi ya yi abin ko ya faɗi abin, to ya zama sunna. Sai ya zama sunna. Kaga a takaice zaka ce a hadisi karɓaɓɓe tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake kira sunna.
To
wato abinda ya tabbata, abinda bai tabbata ba ba zaka ce sunnar Annabi bane sallallahu alaihi wasallam. To mutum ne ya ga wani hadisi an ce a yi wata sallah ko a yi wani lazimi ko a yi kaza, sai malamai suka ce ai wannan hadisin bai tabbata ba, to wannan lazimin ko wannan sallah ba ta zama sunnar Annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Amma ka ga wani hadisi an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah walaha misali, ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah witri, to sallah witri ko sallah walaha ta zama sunna, saboda ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Saboda haka ingantaccen hadisi tabbatacce zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya aikata wani abu shi ake cewa sunna.
Ana zan iya cewa duk hadisi ingantacce sunna ne, amma ba duk hadisi ne sunna ba?
Na'am, to zaka iya faɗar haka. Duk cewa ingancin hadisi zai iya inganta kuma ya zama mansukh ne.
To
zai iya inganta kuma ya zama an shafe hukuncin. Da can an yi daga baya kuma
wani
dalili Annabi sai wani hadisin ya zo ya shafe shi, to in ya riga an shafe shi kaga ba zai zama sunna ba. Amma in dai yana nan al-ma'mulun bihi, an Annabi ya aiki da shi kuma babu abin da ya nuna an shafe shi, to sunna ne,
to
sunnar Annabi ce. Amma kuma ba duk hadisin yake sunna ba, saboda akwai hadisi mai kyau, akwai mara kyau, akwai hadisi dhaifi, akwai hadisi dhaifun jiddan, akwai hadisin da ake cewa mawdu'i, wato wanda yake ya tabbata ma 100% ƙarya ne. Kaga wannan duk ba za ka ce masa sunna ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man haddasa anni hadisan yura annahu kadhiban fa huwa ahadul kadhibin, wanda duk ya faɗi wani hadisi ya jingina mu, wanda malamai suna ganin hadisin ƙarya ne, to yana ɗaya daga cikin maƙaryatan. To kaga Annabi ya kirawo ƙarya, hadisin ƙarya ya kira shi da hadisi, man haddasa anni hadisan. Kaga ashe ana iya samun hadisi na ƙarya, gashi sunan shi hadisi amma kuma ƙarya ne. Shi yasa ba duk zarar aka ce a hadisi an ce kaza ba kuma shine ya tabbata cewa Annabi ya faɗa. Ana iya cewa hadisi kuma an ce maka ba hadisin gaskiya ba, ce hadisin ƙarya, dan kalmar hadisi tana nufin zance, tana nufin magana. Haka in magana ta tabbata ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai cewa ce hadisi ne sahihi, in ba ta tabbata ba to ba a jinginawa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abu.
Wata tambaya ta yi kama da kusan wacce muka amsa ɗanzu, tana cewa malam na kasance idan ina jinin al'ada wani bakin ruwa yana fito min kuma daga baya sai jinin ya dawo, to idan na ga haka zan yi wanka ne na yi sallah ko kuwa?
to in har a cikin kwanakin al'ada ta ne to wannan yana cikin al'ada wato al-kudura ko as-sufra idan a cikin kwanakin al'ada ne to mace tana cikin kwanakin ta na al'ada kwana hudu take yi a cikin kwana na biyu ko na uku sai ta riga ganin wannan kudura din kwanakin ta kuma ba su kare ba to wannan jinin za ta dauke shi cikin al'ada ta ne amma in bayan ta gama kwanakin ta ne sannan wannan kudura din wato gurbataccen ruwa din ya fito to wannan baya cikin al'ada kamar yadda yazo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha
malam na gina gida sai mahaifina yayi rubutu a takarda yasa na siyo tukunya ya umarce ni da na binne tukunyar a tsakar gida kuma idan nake yin haka zai fushi da ni yaya zan yi kenan
to baya halatta kai wa wani biyayya ko wane ne shi akan abin da ke saban Allah ne an ce a girmama iyaye a yi musu biyayya a darashta su a mutunta su a taimaka musu duk musulunci yayi wannan magana cewa bil walidaina ihsana a kyautata wa iyaye amma da sharadi kada su saka abin da kasan cewa ya kauce wa hanya musulunci bai zo da batun cewa idan mutum ko yayi sabon gida ko yayi tsohon gida ko yayi sabon shago shikenan ayi wani rubutu a sa a tukunya abin ne ba wannan ba musulunci bane baya daga cikin koyarwa musulunci me ma aka rubuta ba ka sani ba to wannan ya sabawa addini ya sabawa aqida mai kyau haka ba daidai bane kowane ne zai saka kai masa biyayya don gudun fushin sa don da a ce Allah ta'ala ya fushi da kai gara duk duniya ta yi fushi da kai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya nemi yardar mutane da fushin Allah sai Allah ya fushi da shi kuma ya sa mutanen masu fushi da shi wanda ya nemi wato yarda Allah da fushin mutane sai Allah ya yarda da shi kuma ya sa mutane masu yarda da shi saboda haka fushin mahaifinka akan abin da yake ba bisa gaskiya ba zai cutar da kai ba insha Allah kai dai ka ci gaba da kyautata masa cikin abin da duk kake iyawa ka kuma yi kokari ka kiyaye kuma dokar Ubangiji saboda ka koda zai yi fushi ba daidai bane kai masa biyayya in kuma har kai masa biyayya anan to ka tuba zuwa ga Allah ka sani cewa ka kaucewa koyarwa ta musulunci Allah ta'ala cewa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma idan suka yi maka suka matsa maka akan ka hada wani abu da ni ka hada Allah da ka hada ni da wani abu to kakkai musu biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq ba a biwa wani mahaluki biyayya a saba mahalicci ce innamat ta'atu fil ma'ruf ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta zo da shi ta yadda da shi to duk abin da shari'a ba ta san shi ba ba ta yadda da shi ba to ba wanda ake wa da'a nan
sai tambaya ta gaba sai cewa malam naji an ce ba a yin azumi ranar juma'a shin hakan na nuna cewa mutum ba zai yi azumin nafila ba a ranar kenan
to dama ana magana azumin nafilan ne in azumin farilla ne ai ba wani abu azumin farilla ne muke ranar juma'a abinda aka hana shi ne mutum ya keɓe ranar juma'a da azumi na nafila wato mutum ya keɓance ranar juma'a saboda tana yinin juma'a ce bara ya azumi ko ya keɓance daren juma'a da qiyamul layli wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahihaini kada ku annabi yana cewa kada ku ware ranar daren juma'a da wata sallah kada ku ware yinin juma'a da wani azumi sai dai mutum idan ya azumci wata rana gabanin juma'ar ko kuma ya zai hada da wata ranar da take bayan juma'a wato kenan idan da mutum zai azumi alhamis sannan ya juma'a to ya halatta to ya alhamis juma'a ko ya juma'a asabar amma ya ware yinin juma'a saboda an ce yini ne mai daraja ya ji falalar sai ce to zai ma azumi a ciki musulunci ce a'a kada yayi darajar sa daban falalar sa daban wannan kuma wani abu ne da ba a saka ba kasancewar abu yana da falala yana da daraja ba a yadda ka girmama shi da abin da ba a ce ka girmama shi da shi ba saboda haka ba za ka girmama ranar juma'a ba da wata qiyamul layli ba qiyamul laylin kake yi ba amma kawai da daren juma'a in yazo wato ran alamis da daddare kenan sai ka tashi kai kiyamul layli saboda an ce juma'a tana da falala to wannan kai abinda ba a san ka ba ko yinin juma'a saboda an fadi falalar yinin juma'a kace to bara kai azumi ma za ka yi kawai saboda falalar yinin wannan shi ba shari'a ta hana amma mutumin da zai hada da wani da wata rana gabaninsa ko bayanta wannan ya halatta haka nan inda a ce wani azumi ne da ake yi mai munasaba ya fado a ranar juma'a to shi ma ya halatta kai wato da a ce azumin arfa misali arfa ta kama ranar juma'a to za a yi azumta ta saboda yanzu anan ba kana azumi bane saboda wannan ranar juma'a ce kana azumi saboda arfa ce wannan babu komai haka nan idan za ta shigo cikin azumin muka da mutum ya saba yi misali mutum ya saba yin ayyamul bayt ya saba yin azumi kwana 11 13 14 15 na kowane wata to sai ya zama na juma'a ta fado a cikin waɗannan kwanaki ko na 11 ko na 12 ko na 13 ko na 15 na 13 ko na 14 ko na 15 sai ya azumce ta wannan babu wani abu
tambaya na gaba yana cewa malam nakan ga wasu idan an yi rasuwa suna rufe gawar da kyalle mai dauke da ayoyin Allah shin menene hukuncin haka a shari'ar Allah
to wannan ba shari'a ce ta Allah ba shari'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba kuma aiki ne na magabata ba kuma malamai ba su yi umarni da haka ba saboda haka wani abu ne kirkirarre sabo babu shi a musulunci musulunci ba a ce in ka an za abin da mutum ba a rubuta ayoyi a cikin littafaninsa a mutum idan ya rasu babu abin da ke binsa sai aikinsa duk wani abin da za a bi shi da shi ba zai masa tasiri ba matukar dai aikinsa bai zama mai citansa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa abubuwa uku suna bin mutum lokacin da aka tafi kai shi makabarta za abin nan dinsa dukiyarsa iyalansa aikinsa sauran za su dawo sai aikinsa ne kawai za a bari shi tare da shi don haka mutumin da aikinsa bai cece shi ba to babu kuma wani abu da zai cece shi don haka rubuta wasu ayoyi a jikin alkafani wannan bid'a ce sannan kuma akwai wato bijira shi su kansu ayoyin zuwa ga tozartawa zuwa ga ko su sa najasa ta same su ko wani abu an san mamaci wani lokaci wani abu na najasa yana fita daga jikinsa ka rubuta ka dauko alqur'anin nan kalle wanda yake da ayoyin alqur'ani ka rufe mutum wanda wani abu na wali zai iya fita daga jikinsa wani abu na ga'i zai iya fita daga jikinsa ta yi hatsari yayi jini yana fita daga jikinsa duk kaga mai kai anan wannan ayoyin na alqur'ani da su ka jefa su cikin abin da yake najasa ne wannan abin da yake fita daga jikinsa najasa ne sauran yana da ko bai da shi wannan abin da zai fita jikinsa najasa ne duk kaga anan ka jefa abin da Allah ta'ala ya umarce ka girmama shi ka jefa shi cikin najasa a cikin aikin da ba umarce ka da shi ba ba a sa ka ba kuma aikin da ba zai yi wa mamacin amfani ba abin da zai yi wa mamaci amfani shi ne a aikinsa sai addu'a da mutane za su yi masa addu'a annabi ce yau da uli akhikum ko is'alu li akhikum at-tasbih fa innahu al-ana yus'al ko yi wa dan uwanku addu'a wannan ita ce za ta amfani mace addu'a daga sallar da muke yi ta gawa har zuwa lokacin da za a raka shi har zuwa addu'ar da za a yi bayan an binne shi wannan ita ce za ta amfane shi amma wannan rubutu da za a yi ba zai amfane shi komai ba bayan wani lokaci za ka ga likafanin ya abin nan ya ribe ya dagargaje ya koma ƙasa to in kai ne idan ya samu wata kariya to abin da gaba ɗaya zai zo ya rabu da shi haka wannan abu ba ya da asali ba ya da tushe kuma haramun ne yin haka
to baya ta gaba malam shin idan mutum yana ramuwar azumin Ramadan za a bashi lada kamar a watan Ramadan kuma zai dace da irin falala daga rabasa watan Ramadan kamar amsa addu'a da sauransu
to watan Ramadan wata ne wanda shi yana da khususiyarsa wato abubuwan da Allah ta'ala ya keɓance shi da su sauran watanni ba su da shi a watan Ramadan aka saukar da Alkur'ani, a watan Ramadan ake rike manya-manyan shaidanu, a dakukunce su, a daddaure su, a watan Ramadan ake bude kofofin aljanna, a rufe na wuta. A watan Ramadan a Lailatul Qadr take, wanda Allah ce khairu min alf shahr. To duk waɗannan falaloli ba sa kasancewa a wani wata an ba Ramadan. So idan mutum yana ana bin shi azumin watan Ramadan, ana bin shi azumi 5-10, zai yi su a cikin Shawwal ko zai yi su, ba za a ce shi kuma a daure lokacin da yake azumin ba, a Shawwal a daure masa aljanu, a Shawwal a rufe masa kofofin wuta, a bude masa, a'a, wannan a Ramadan ne ake yin wannan. Kuma saboda haka Ramadan ya wuce, yanzu yana rama azumi ne, amma falalolin da suke cikin azumin Ramadan ba za a yi masa su ba a wannan lokacin. Kan ma ya sare, ya sha azumi, yanzu biya yake yi, wato wani bashi ne yace yanzu yake biya, amma ba batun cewa waɗancan abubuwa, batun karɓa addu'a. Wannan mai azumi sawan na Ramadan ne ko ba na Ramadan bane, wannan ana karɓa addu'arsa, yana daga cikin abubuwan da ake karɓa addu'ar mai azumi, wato addu'a a lokacin shine lokacin bude baki, lokacin da mutum ya zo lokacin da ya zo bude baki, fa inna lis-sa'imi da'watan la turad. Mai azumi ya zo addu'a, to ana karɓa, ya zo bude baki addu'a, ana karɓa addu'arsa. Wannan sawa'un a Ramadan ne ko ba a Ramadan ba, wannan sawa'un azumi ne na farilla ko na nafila, da azumi aka ce, wadaka wannan zai samu. Amma waɗancan abubuwa da aka faɗa suna faruwa a Ramadan, dan mutum yana ramuwar Ramadan ba zai ce to shi ma yana so da a yi masa waɗancan abubuwa ba.
Malam, sai tambayar Malam Salisu Abubakar. Malam, menene ingancin cewa Allah ya saukar da littattafai 114 ga annabawa, 30 ga annabi Ibrahim, 60 ga annabi Isa, 10 ga annabi Musa, duk an yi wannan ne kafin saukar At-Taura da kuma littattafai 4 bayan At-Taura?
Wannan hadisi ne da Ibn Hibban ya rawaito a cikin littafinsa, amma hadisi ne dhaifun jiddan, hadisi ne da yake da rauni kwarai da gaske, haka bai tabbata ba. Hadisi ne da aka rawaito shi daga Abu Zarr al-Ghifari, amma gaskiya bai tabbata ba, hadisi ne dhaifun jiddan. Na'am.
Mala, akwai dogor wasika da Umar Ado Inuwa daga Shishakwata sai turo mana, za mu tsakuri wani abu daga wannan wasikar tasa. Ga tambayar da zamu iya dauka a yanzu, wani irin hukunci Allah ya tanadarwa mai cin riba da mai mu'amala da riba?
Babu shakka riba wani abu ne da dukkan al'umma ta musulmi ta yi ijma'i akan haramcinta, kai ba ma musulmi ba, dukkan waɗanda Allah ta'ala ya saukarwa da littattafai a addinan da suke da littattafai, kamar Yahudanci, kamar Nasaranci, duk sun yi ijma'i akan cewa riba haramun ne. Ubangiji ta'ala ya sifanta mai cin riba da cewa ranar gobe kiyama zai tashi kamar wanda yake farfadiya, wanda aljanu suke maki shi. Ladina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mass. Wanda suke cin riba ranar gobe kiyama za su tashi kamar wanda aljanu suke maki shi, yana faduwa yana farfadiya. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce wanda suke cin riba kamar sun shelanta yaki ne da Allah, kamar sun fito su yi na fito ne da Ubangiji. Ya ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa illam taf'alu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasulihi in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Ubangiji ya ce, ya ku waɗanda suka yi imani, ku ji tsoron Allah, ku bar duk abin da ya saura na riba in har kun kasance mu'mini. In ko ba ku bari ba, to ku yi shelar yaƙi da Allah, wato kamar kun fito ne za ku yaƙi Allah. Wanda ya ce zai rukuma da Ubangiji, ina kake zaton zai kai labari ba, to wanda yake cin riba yana yaƙar Allah ne, wato wanda ya fito yaƙar Allah ne. Sannan riba, Ubangiji ta'ala yana bice dukkan wani abu da riba yake cikinsa, yana cire masa albarka. Yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Ubangiji ya ce yana bice albarkar da take cikin riba, ya albarkaci sadaka. Allah ta'ala yana cewa ma'ataitu min riba ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون أبن دوك كبايا ندبا دين يحبك شكين دوك يرمتاني توبزي يحبك بأبولن الله توبزي البركة بأبولن الله أبن دوك كبايا نصدك توبع أن نسوني الله تعالى yake ninnin ka musu ladan su haka Allah ta'ala ya la'anci mai cin riba riba ubangiji ta'ala ya sifanta yahudawa da cewa sama'una lil kadhibi akaluna lis suht wasu yawan sauraron ƙarya ne kuma su yawan cin riba ne su yawan cin haramun ne ubangiji ta'ala ya halaka su ya kuntata musu a rayuwa saboda cikin laifukan da suke akwai karbar akwai cin riba ubangiji ta'ala sai ya kuntata musu a rayuwarsu Allah ta'ala yana cewa bi zulmin alladhina hadu harramna alaihim tayyibatun uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katira wa akhdhihim ar-riba wa qannuhu an wa aklihim amwal an-nas bil batil ubangiji ta'ala yake cewa saboda zalincin wadanda suka ce su yahudawa ne sai muka haramta musu abubuwa masu dadi da yawa wanda da an halatta musu saboda kuma yadda suke hana mutane shiga addinin Allah sannan Allah ya ce wa akhzihim ar-riba da yadda suke cin riba saboda riba wani abu ne da Allah ta'ala ya yaketa tun a addinai na farko har zuwa musulunci wanda ta'ala ya kara haramta riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta riba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa mai cin riba da mai rubutawa da mai shaida duk ubangiji ta'ala ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah duk ya tsine musu saboda riba wani abu ne wanda yake mai halakar da al'umma kuma duk al'ummar da riba tayi yawa a cikin ta to wannan al'umma ba ta albarka zaka samu arzikin ta ma ci ba yake kaduwa ko a duniya yanzu idan aka in aka ce wato abinda ake karba na riba a bankuna yayi ƙasa to alama ce take nuna cewa arzikin ƙasar ya bunƙasa in kuma riba ta yi yawa to alama ce take cewa tattalin arzikin ya lalace saboda ita riba a kowace irin al'umma wato rushe tattalin arziki take ta rushe zamantakewa ta rushe wato ainihin kaunar juna daga cikin zukata don babu yadda za a yi mutumin da ya baka bashi da riba kaji kana san shi kana kaunar shi kaji cewa wannan mutum ne mai tausayi saboda haka musulmi ya kamata ya iyayensa ya guje wa riba duk yadda zai ga cewa harkar riba bata shiga cikin sana'ar sa ba
malam ya yi kamata mu imani yayi a lokacin da shi ba shi ne ya karɓi bashin ba a ya kai ajiya kuɗi ne wani banki da yake ta'ammali da riba sai ya kasance kuma an ƙara masa kuɗin riba in ya karɓi wannan kuɗin malam ya yi kamata ya yi mu'amala da su
in ya kai ajiya ko mu ce ya ba banki bashi dan a tsarin hakika muka kai kuɗin mu banki ba ajiya muka kai ba bashi muka ba banki shi kuma zai je harkokinsa ya ba mu in ya tashi biyan mu ya dora shi yasa ya zama riba ba dan ita ajiya abinda ake cewa ajiya shine kai kayanka a aje maka gobe in ka je a dauko wannan abinda ka bayar a ba kayanka shine ajiya in na kai yan naira dubu guda 100 nace aje mu ka karba ka sa a cikin abin nan da kalle da ka aje gobe in naje nace a bani kana ka dauko wannan ka bani shine ajiya amma abinda yake tsakanin mu da banki ai bashi muke ba banki shi kuma ya harkokinsa in ya tashi biyan mu ya ƙara mana wani abu shi yasa in ka kai kuɗin ba su za a ba in ka tashi aka tashi da maka da su ba su za a da maka da su ba to ita ajiya duk sanda kai mutum ajiya yayi amfani da abun to ya zama ba ta tashi daga ajiya ta rikide ta koma bashi in na baka ajiyar naira 100 sai ka je ka sha lemo to karanta kenan in na dawo gobe biya na zaka yanzu ba ajiya ce ba dan ajiya ce ba ka taba ba in baka taba ba wani abu ya same ta kuma ba zan ce sai ka biya ne ba tunda shi wanda ka bawa ajiya ka amince da shi ne shi yasa ka bashi don haka in wani abu ya faru ga ajiyarka ba tare da mutum ya yi ta'addanci ba ko ya ganganci to baya biya amma yanzu tsakanin mu da banki in muka kai kuɗi ko da an yi robarin a wannan bankin ai baka ce kai ba za a zo a ce maka kai kuɗin ka an sace ba kai ba ruwanka zaka je ka ɗau kuɗin ka ba ruwanka wannan cuta shafa saboda haka in har an baka wannan kudin riba ce kuma bai kamata ka ci ba ba ma naka bane so haka sai ka je ka bi wani abu da al'umma za ta amfana da shi gaba daya wannan shine abin da ya dace wannan abin shine abin da ya wajaba
ne sauraro a nan shirin na yau ya kawo ƙarshe kun saurari amsoshin tambayoyin daga bakin Dr. Muhammad Sani Umar Rijal Lebo daga tsangayar nazarin ilimin addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da take Kano insha Allah gobe a daidai wannan lokaci za ku ji mu da amsoshin irin tambayoyin da kuke aiko mana in ba ku manta ba kun aiko mana tambayan ne akan 0800 740 336 ko ta fatoyin rahama @gmail.com ko wasiƙar kafa da kafa da kuke kawo wa wannan gida a madadin hukumar gudanarwa ta gidan rediyo rahama da dan uwana Shehu Bala Kabara da wanda ya sada da ku Bashir Idris Ngogo ne dai sunana Ibrahim Mu'azzam Muhammad nake cewa mu haɗu da ku gobe a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah ana kan mutsuran nabi nan ba dan tambayo lokacin maimaitawa sai zan to ana fadan sa sannan ga ba sa fada ina zuwa yanzu kai sigan din na farko za mu yi nabi Gracias por estar aquí.